بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق، والهادي إلى صراط المستقيم، وعلى آله حق قدره والجار العظيم. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا همة الشيخ إدري لنا بهذا المحضر، والشاق فيه بنظرة تاتي لنا بالزفر. أموا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يوشا بيار قوات رمضان هجر سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم sana 1143 wanda yi daidai da 16 ga watan April 2022 zamu tashi daga inda muka tsaya a cikin suratul azabi karkashin fadin Allah tabaraka wa ta'ala wa raddallahu allazina kafaru bi gaizihim لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. نعم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من سيأتيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن أسرحهن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من سياسيهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطئوها وكان الله على كل شيء قديرا. يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. يا نساء النبي من يات منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسيرا. الله تبارك وتعالى يتي ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ورد الله الله تبارك وتعالى yako marja wardallahu alladhina kafaru Allah yako marja wadanda suka yi kafirai bi ghaizihim da kiyya da suke yi wa mu'minai lam yanalu khaira bas samu wani alkhairi ba kuma bas samu sun ci ku da yaki ba. Wa kafallahu almu'minina alqital Allah tabaraka wa ta'ala ya isar ma mu'minai yaki wa kana Allah haqiqa Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance kuma bai gushe ba haka qawiyan mai karfi akan abin da yaso azizan mabwayi mai galaba akan dukkan lamari Allah ya kasance Allah kai aziza wa anza allazina za'arun ko minal kitabi muka saukar da waɗanda za'arun wanda suka juya muku baya min ahlil kitabi ne daga cikin mazawwalin tafi wa cikin yahudawan banu quraiza min sayati muka saukar da su daga kan gidaddajin su da watakan ainihin katangun su da suka kuya a bayan su wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba Allah tabaaraka wa ta'ala ya sanya firgici a cikin zukatan su fariqan taqtuluna kuka kamo in bangare daga cikin su kuka kashe su wa tasiruna fariqa kuma kuka ribaci wa in su bangare nasu wa awrathakum ardahum Allah ya gadar muku da gidaddajin su wa diyarahum da gidaddajin su wa amwalahum da dukiyoyin su wa ardan lam tad'uha dama garin da baku taba takawa ba wa kana Allahu haqiqa Allah tabaaraka wa ta'ala ya kasance ala kulli shay'in qadira mai iko akan komai da komai Allah tabaaraka wa ta'ala ya ce ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi sallallahu alaihi wasallam kulli azwajika ka gaya wa mata yanka in kuntunna turidna alhayata ad-dunya idan har rayuwar duniya kuke so wazinataha da jin dadin ta da qawata to fata'alaina kuzo umati kunna zan sake ku wa usarrihkunna in sallame ku tarahan jamila saki kikkawa ba fada ba komai ba cuta ba cutarwa wa in kuntunna turidna allaha wa rasulahu amma idan kun san kun kasance kuna Allah da manzon Allah kuke so والدار الآخرة لكم ران اللاهرة فإن الله أدل المسنات من كنا أدل عزيمة حقيقة الله تبارك وتعالى يا تانا درما ما سكوت تاوى أشكنكو لا دا ببا يا نساء النبي يا كوما تايمان زان الله صلى الله عليه وسلم من ياتي من كنا بفاحشة دقوان دا تزود الفاشا أشكنكو مبينة alfasha bayyananniya to yuda aflaha alazabu dhifaini za alillin kamata azaba kashi uku wa kana zalika ala allahi yasira lillin ka azaba da allah zai muku abu ne mai sauki a wajen allah tabaraka wa ta'ala idan ba mu manta ba jiya mun ba da labarin munafikai waɗanda suka kiyarda su yaki tare da sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kuma suka kiyarda su taya mu'minai aikin haka gwalalan nan bari ma dai ba iya hakan suka bari ba iya hakan suka yi ba sun gudu daga wajen yaki sun buya sun koma gida wasunsu sun nemi izinin manzara ta hanyar ƙarya wasunsu kuma kai an neme su an rasa kai ba ayyanan ma suka tsaya ba sun yi kokarin su jawo hankalin mu'mine wanda suke da raunin imani su ma kas su tsaya a wajen annabi sallallahu alaihi wasallam idan ba mu manta ba jiya mun zo wajen da Allah tabaraka wa ta'ala yake cewa yahsibuna al-ahzaba lam yazhabu su wa'innan munafikan har suna tunanin cewa fa ai kafirai da suka zo su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ma tunan sun tafi ko ma suka yi su kuye su kwantan bauna wa in yati al'azabu ya wadda wannan ba duna min al'arab min al'arabi yes kai afwan fi al'arabi yas'aluna an anbaikum da ma wa innan kafiran za su zo su dawo to su wa innan munafikan guduwa za su shiga kauyuka suna tambaya game da halin ku shin an shaidantar da ku ko ba a shaidantar da ku ba walau kanu fi kun ma qatalu illa qalila da sun kasance ma tare da kun za a yakin ba za su yaki ba sai dan kankani haka ne to sai Allah ya ce waradallahu allazina kafaru bi ghaizihim lam yanalu khaira
sai Allah tabaraka wa ta'ala ya komar da wa'innan kafiran kun san mun gaya muku su 12,000 hadin gwiwan mutanen Makka da mutanen Gadafan da Yahudawan Banu Quraiza da Yahudawan Khaybara da mutanen da wa'insu bangare na mutanen Habasha suka hadu baki daya suka so za su yaki annabi aka kwana kwanaki ha guda nawa akwai kwana kusan guda 20 ana ruwan kibau tsakanin musulmai da kafirai to sai Allah ya ce waradallahu alladhina kafaru Allah sai ya komar da ya kore wa manzo Allah da jama'ar sa kafiran nan lam yanalu khairan bas samu wani alkhairi ba bas ci wata ganima ba bas cinye musulmai da yaki ba abinda suka zo nema basu samu ba wa kafa Allahu almu'minina alqitala Allah tabaaraka wa ta'ala ya isar ma mu'minai yaki ya zaba da tayaya shine sai aiko da iska mai sanyi wa junudan lam tarawa ko da aiko da rundunar mala'iku wanda musulman ma ba sa gani ana fahimta kuwa
na'am
ya aiko da mala'iku wanda musulman ma ba sa gani dan haka musulmai ba su kada lokacin su ba wajen wani yaki sai wadanda kai sayyidina aliyu ya shaidan ya kashe shi shine Amr bin Abdulwuddin an fahimta sauran kai daga wanda ya wado kansa kare sai wanda kibiya a tsarsuke shi wa kana Allahu hakika Allah tabaraka wa ta'ala ya kasance kawiyan mai karfi akan ji abin da yaso azizan mai cin galaba a dukkan lamari saboda haka abinda nake so mu fahimta a wannan yakin da aka zo mun fada cewa Yahudawan Banu Quraiza su suka je suka tara manyan suka tafi Makka suka je suka ga mutanen Makka ku zo mu hada kai mu yaki annabi ko bayan an yi yarjejeniya da su da manzon Allah ba za mu yake ku ba ba za ku yake mu ba idan an zo yakin ku za mu tsaya muku idan an zo yakan mu za ku tsaya ku ma ku tare mana wannan yakin ko suka karya wannan alƙawarin nasu suka tafi suka tawo da gangamin mutane kusan mutum 12,000 amma Allah tabaraka wataala ya aiko da sanyi wata irin iska duta da suke kunnawa sai ta kashe su duk waɗansu khaimar da suka kakkafa sai ta tumbuke su duk wani abin da suka aje sanyi ne da mutum ba zai iya abin nan ba zai iya zama a cikin sa ba mun ga abin da ya fada Huzaifa ko a cikin wannan sanyin saboda haka Allah tabaraka wataala bai ba su dama yin haka ba saboda haka shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka tafi yace wannan tafiya da kafirai suka yi to ba su ƙara gawa su yaje kuma sai dai ko ku je ku yaje su kuma haka ne ya faru ba su ƙara gawa dan su yi wa madinar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙawanya ba ba su ƙara gawa ba saboda haka bayan an gama haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dawo gida tare da sahabbai bakwai ga watan Zulqa'da hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tana da shekara 5 da yayi sallar asuba ya shiga ɗakin matarsa sayyida Salama radiyallahu anha yana wanke jikinsa ya wanke bangaren dama haka na kansa yana wankewa sai ga Jibril ne ya sauko mai Jibril na sauko mai yace ya Rasulullahi au ko kun ajiye makaman naku to mu mala'iku ba mu ajiye makaman ba sai kamar ya yace ai mu yanzu ba za mu ajiye makaman ba za mu tafi mu je mu riski Yahuda wannan na Banu Quraiza ne sa saboda su ne ai suka karya alƙawari kuma su ne suka iza wutar aje a yaki manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gani nan ni zan yi gabanin ka zo sai na je na girgiza katangun da suke ji da shi da suka da suka kuya kuma sai na saka musu tsoro sai na saka musu tsoro an fahimta anzal ladzina zaru nal kitab min sayatihim wa qazafa fi qulubihim ar-ru'ba to shine abinda Allah yake nufi a nan wajen وأنزل الذين زاروا من أهل الكتاب الله يسو كردا يكأسكن تدا وإنا وند سكجيا ومسلمي بايع ودقتشون وند أكاك مسلمي بيسوا كنا يهودا بنو قريزة وقذف في قلوبهم الرؤوب الله يسني الأورو لفرجتي أتكن زوجيا وإنا يهودا شيسا جبريل يبيع مزان الله ني يزن يقبع كافين كزو ni zan je irke su sai na girgi da katangun su kuma bayan na girgi da katangun su sai na tafi na saka musu tsoro a zukatun su saboda haka jibril ya fito ya ja tawaggar mala'iku suna rufa mai baya aka ce an ganshi sanye da tufafi ya sa rawani wanda aka hada shi da istabrak amadu wani abin ya fi karfin pen ya ma fi karfin diamond sannan ya hau kan wata taguwa wanda ita wannan taguwar siddinta ma da jibaji aka yi shi afwa ba taguwa ba ba doki ba alfajara ya hau kan alfajari wanda da siddinsa da jibaji aka wannan siddi an gan shi da siffar mutum da siffar dihyatu bin khalifati kalbi in ba kuma ta ba na gaya mana daga cikin hanyoyin da wahayi yake zo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana malaika yana zo mai a siffar mutum yana kuma yawan zo mai da siffar dihyatul kalbi saboda haka da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labarin haka ya fito ya sa mai shele-shela ku fito ya hainallahi ya ku dawakan Allah ku fito aka taru ma ƙin a kofar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wasu ma daga cikin su basu ma ajiye takobansu ba aka kira su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu su fito da suka fito baki daya yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu man kana sami'an muti'an fala yusalli yannal asr illa fi bani quraiza duk wanda yake jin magana ta duk wanda yake min biyayya to kada wanda ni sallan la'asar sai a bani quraiza sannan a jujjuba ya ce na ibn abdullahi ibn ummu maktum ya ce labaita rasulullah ya ce to kai ne yanzu a walin madina kai ne gwamnan madina amma kowa a fito mu tafi duk wanda ya san da shi aka yakin azaba mutu suka to suna tafiya akan hanya suna tafiya akan hanya gashi ba su je bani quraiza ba sallan la'asar ta zo sai aka samu sabani wasu suka ce ai annabi yana nufin cewa ni gaggawan tafiya amma ta yin dai sallar asar sai mana ba kuma mi sallah anan wani suka ce ai tunan dai annabi ya ce kada mi sallah sai a bani quraiza to wallahi ba za ni ba sai a bani quraiza wanda suka yi sallah suka yi sallah wani ba su yi sallah ba kuma ba su isa bani quraiza bani quraiza ba kabila inda bani quraiza ke sai bayan sallar isha amma dai ba za mu ba annabin ne ya faɗa yau ba shi ya kawo sallah ba mutum ne fa yake sallah annabi ya kira shi ya ce mm yana zuwa Allah ya ce annabi ya yi walazina amanu stajibu lillahi walil rasuli idza da'akum lima yuhyikum ku amsa wa Allah kai akwai abin da fa ku yana ku amsa wa Allah ku amsa manzo Allah dan sakin ku ga abin da zai rayar da ku ba nan ka tun da ba saboda haka a nan wajen a gurguje duk da mun yi karatun a satin da ya gabata wannan shi yake nuna saɓani a cikin furu'a ba shi ya kamata ya kawo rarrabuwar kai ba a musulunci a zamanin manzo Allah an samu irin wannan saɓani da suka dawo manzo Allah bai ce kai ku da kuka yi sallah akan hanya ku ne in bid'a ba ko ba ya ce a'a yace to duk kun yi rere an fahimta kun ba shi yawan radiyallahu ta'ala an yace da wannan ƙabilar sufaye suka kafa hujja kan cewa kakan iya barin nafila ka tafi kiran shayinka ba ce a bar farilla ba kakan iya barin nafila ka je ka tafi kiran shayinka a karatun mu na rule adu ba mun taɓa ba ku labarin wannan muridin da aka kawo abinci ba yana yin azumin ta ɗauki sufin ne ce ci abincinka ya ke nuna cewa shi mai fankama ne shi ni azumin ta ɗauki nake sai gashi ne har ya koma ga Allah ba abin da iya sai riya in da ya zo cikin mutane zai ce ni ba yau azumi na kaza to wa mutane ba sai mai sufanci ba salliman taslamu illa taklifi su'al imani in ba za ka yi kuma ka kwara ka ba mu gudu a saboda haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada jagorancin yakin zuwa ga sayyidina ali radiyallahu anhu wa karrama wajhu yace kai ne zaka jagoranci wannan yakin ya umarce shi yace ya tafi sayyidina ali ya tafi tare da mayaka guda 330 a wani kaulin guda 336 da sayyidina ali radiyallahu anhu ya isa kofar katangar kun san kamar irin garuruwan namu ne da na kanan nan akwai ganuwa ko ta akwai ganuwa ke tsamata ko akwai ganuwa ko ta ina da kofa da isa wannan kofar sai sauri ya dawo dan annabi cikin wani hali yace ya rasulullahi dan Allah kake matso kusa da kofar su saboda ya ji suna fadan munanan kalamai a haƙin manzon Allah da mata yin manzon Allah baya so abin annabi ya ji wa'annan kazafi da munanan kalamai da suke fada da yace annabi dan Allah kake matso kusa da inda suke annabi ya kalle shi yace kaji suna fadan munanan kalamai a wajena ko wannan ma wani abu ne na sanin gaibi na manzon Allah sallallahu alaihi
wasallam
annabi ya ce abu da su ali idan na je wajen suka gani ba su sa da wannan abu ba dama aka yi din rashin kunya mai rashin kunya sai dai a bayan annabi amma in aka zo fito na fito ƙarya suke kwardinin nasa ya wuce tunani da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya isa inda suke ya kusanci inda suke manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce musu ya ku ƴan uwan birrai eh mana saboda Allah tabaraka wa ta'ala yana cikin sura na asr ko
suka
yasu ko faj'al minhum al-qiradata wal khanazira wa abad at-tawhud maka sanya suka zamanto birrai suka wa in su daga cikin maka mai da su aladu wasu daga cikin suka koma masu bauta gumaka saboda haka sai Allah ya ce ya ku ya ku ƴan uwan birrai ya ku ƴan uwan masu bauta gumaka ya ku jikokin aladu ayo ba iyayen su ne suka nawo da kan suka ce ya abul qasim wato wajen irin wannan kalma ba daga bakin ka suka yi gum da bakin su wanne mutum suka tsaya a gurin suka ki budiya manzon Allah yayi wa garin nasu kawanya tsawon kwana 25 kamar yadda Ibn Ishaq ya rawaita Imam al-Waqidi ya ce dare 20 manzon Allah yayi yana jiran su har sai da kawanyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana sakat su ba su fitowa ba abin ya dame su kuma aka an riga an saka musu firgici a cikin zuciyarsu a lokacin abincin da sabai suke ci ba komai bane ba sai kawai dan dabino kawai Sa'd bin Mu'az radiyallahu anhu Sa'd bin Ubadata radiyallahu anhu shine yake aika musu dabino daga cikin su wa'incan kafiran a akwai huwai dan akhdab ko wanda na fada muku jiya shine jagoran yahudawan banu quraiza huwai dan akhdab al-qurabi saboda haka yana cikin su da yahuda suka tabbatar cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya tare da sabansa ba za su bar inda suke ba saboda haka sai Ka'ab bin Asad ya zo ya same su ya ce zan bujo muku da wani abubuwa guda abu guda uku ku ɗauki ɗaya daga cikin su ya ce na farko tana da ya riga ya zo mana ƙawanya ga abinda ya ji suna in fara ne ɗan mas'ul ya gaya musu lokacin nan cewa kada ku yadda ku bayan Quraisha wannan idan suka yaƙi annabi suka tafi gida su kyale ku ba fa za ku iya rike kanku ba ku iya kare kanku daga wajen manzo Allah ba an ce maka wannan karatun baya saboda haka ga abin kuma ya faru sai ya zo ya ce musu yanzu abin da nake so da ku yi ku shiga musulunci kawai ku tabbatar cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine annabin nan wanda kuke karantawa a littafin ku na at-taura shikenan a samu zaman lafiya suka ce ta ba fa zai yiwu ba mu saba wa at-taura kuma ba za mu baya Muhammad ba yace to idan ba za ku baya ba zabi na biyu shine ku kashe ƴaƴanku da matayenku ku fito zuwa wajen Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa a matsayin ku na abin nan na mazaje ku jare takobi dama matayen ku sun mutu ayyan ku sun mutu to menene kuma ya saura a rayuwa ai babu wani abin da ya saura a rayuwa dan haka ku zo ko ya shaidantar da ku ko ku kai ko ya kashe ku ko ku shaidantar da su suka ce kai ya za'i mu zo mu kashe wannan yaran kanana namu koyi aka wannan gaskiya ba zai ba sai ya ce to zabi na uku ina ganin abin da ya kamata shine tana dai yau daren asabar su Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban sa suna cikin aminci ba sa tunanin za ku yaƙe saboda sun san ba ku yin yaƙi ranar asabar saboda haka ku bari idan dare ya tsala mu afka musu ko da ba mu gama kashe su baki ɗaya ba nin yaji na yaƙa suka ce kai idan muka yi haka mun kaskantar da darajar ranar asabar a gurbin kuma za mu yi abin da babu wanda ya taɓa yi wanda ma suka taɓa yi guda ɗaya mun ga abin da ya faru da su an hana su su yi su ranar asabar sun yi su Allah ya shafar da su kada mu yi haka mu a shafar da mu sai ya ce to waɗannan abubuwa guda uku da na lissafo muku kuma duka kuka ce ba za ku iya ba ni ban ga kuma wani abin da ya yi saura ba da ya muku in face in gaya muku ba ku taɓa ganin bala'i da zai sauka muku ba kamar irin na yau saboda haka da su waɗannan yahudawan suka ga cewa la mahalatan ba su da wani abu duk wannan zaɓi guda ukun da aka lissafa musu babu guda ɗaya mai sauki a wajen su sai dai su sauka akan hukuncin manzo Allah sallama hukuncin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai suka aika wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya aiko musu sahabin sa Abu Lubaba domin su shawarce shi abinda isa su kuma suka zaɓi Abu Lubaba ba komai bane ba saboda shi ya kasance halifin su ne abinda ake nufi da halifi shine akwai yarjejeniya tsakanin su babu cuta babu cutarwa saboda haka da Abu Lubaba yazo kafin yazo suka yayyaga kayan su suka tawo kansa suna kuka yaran suna kuka suka ce ga bala'in da muka samu muka tsinci kanmu kwana yau kusan 20 da wani abu me kake gani kana ganin mu sauka mu bi hukuncin da Muhammad sallallahu alaihi wasallam zai mana kowane ilimi ne sai ya ce musu kwarai ku bi hukuncin sa in ba ku bi hukuncin sa ba sai ya haka da hannunsa bi ma'ana ko ku bi hukuncin manzo Allah ko kuma mutuwa ta gaske da ya faɗa haka nan da nan sai ya karsa a zuciyarsa kai na fa saba manzo Allah na haishi annabi wannan a sirrin musulunci ne aka zauna akan cewa in ba za su sauka akan hukuncin ba ne yake su kuma na gaya musu cewa ko su sauka a hukuncin manzo Allah ko yake su saboda haka da jin cewa yayi abu ba daidai ba ya gudu ya koma Madina ya tsaya ko ina ba sai ɗaya daga cikin ginshikai na masallaci wanda yake kusa da ɗakin Saida Ummu Salama ya daure kansa ya ce ni na cuci kaina na so na asirin musulunci na haƙinci musulunci ya daure kansa shi yasa har yanzu wajen ake kiran shi da Uswanatu Abi Lubaba ya ce wallahi ba zai kwance kansa ba sai manzon Allah ya ce masa da labari ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kai to da ma dai Abu Lubaba ya zo ya same ni ya ce ga irin kuskuren da ya da na nema mai gafara wajen Allah amma tun da ya riga ya wuce hukuncin ba da baki magana har sai Allah tabaraka ta'ala ya saukar da hukunci Ibn Hisham ya ce sai da Abu Lubaba ya kwana shida matarsa ce take giban abinci da abin sha take kai mai har sai da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wa akharu na'tarafu bi dhunubihim khalatu amalan salihan wa akharu sayyi'a asallahu ayyatu ba alaihim daga cikin musulmai akwai waɗanda suka san cewa sun yi kuskure wanda suka tudanya kyakkyawan aiki da aikin zunubi da sannan Allah tabaraka wa ta'ala zai yafe musu sayyida Ummu Salama tana jin an sauko da manzon Allah wannan aya ita ta fara gudu zuwa sai ce Abu Lubaba albashirin ka Allah ya fi maka ga abin da ya sauka to mu dawo dai kan wannan Banu Qurayza didda Abu Lubaba ya ba su wannan shawarar cewa su sauka su sallama wa duk wani hukuncin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zai musu suka yadda sai suka koma wajen Annabi suka ce mun yadda za mu bi hukuncin ka amma gaskiya sai dai kaza sai dai a cikin sabon ka mu zaɓi mutum ɗaya shine wanda zai mana hukunci ba kai ba annabi yace ku zabi duk wanda kuke so ya muku hukunci suka ce mu wanda muka je muna hukunci shine Sa'ad ibn Mu'az ba sai ko kuna riƙe karantun nan me ya faɗa Sa'ad ibn Mu'az a yakin azab ya samu ciwo barakallahu fika ya samu ciwo a hannunsa har ta zama to cewa kibiya ta taba jijiyarsa ta wata rayuwa haka ne saboda haka tare da duk wannan abin da aka yi musu sun yi kokari duk inda duk ta hanyar da musulmai za su samu ruwan sha ko wani walwala a wannan wajen sun tottoshe wannan hanyar saboda haka musulmai suna cikin a wannan kwana 25 din suna cikin kuncin rayuwa ga gajiyar da suka yi kwana da kwanaki suna tonan gwalolo an tuna ko ga kuma kwana da kwanakin da suka yi suna ruwan kibiyoyi tsakaninsu da da kafirai kwana kusan 20 sannan kuma ba su huta ba aka ce su fito ka san al'adar dan adam wannan duk wanda yake wannan yake cikin wannan matsayin ya gaji gashi babu isasshen abinci amma duk da haka Allah ya riga ya sakawa Yahudawan Banu Qurayza tsoro da firgici shi isa suka kasa ma tunanin aka bulle su abu kawo su mai da yaki an fahimta har sayyidina Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wa karama wajahu da Zubair bin al-Awwam suka zo suka ce musu sai kun dan dana abinda aka dan danawa dan uwan mu Hamzat bin Abdul Muttalib a yakin Uhud saboda haka sai wayansu jama'a na Ausu suka tafi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka ambata wa manzon Allah abinda annabi yayi wa rangwamen da annabi yayi wa Banu Qainuqa tare da cewa Banu Qainuqa ba su da a yarjejeniyar tsakanin su da manzon Allah yarjejeniyar tsakanin su da al-Khazraj ne yace su kuma wa'annan Banu Qurayza ai kai yarjejeniyar direct tsakanin ka da su ne ka rangwama musu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu komai za mu rangwama musu ku je a cikin su zabi wanda suke so ya zamanto zai hukunci saboda haka suka ce sun zabi Sa'ad ibn Mu'az shi kuma Sa'ad ibn Mu'az a lokacin yana rashin lafiya bai ma fito yakin Banu Qurayza ba yana can Madina a can haimar Rufaidatul Ansariya ita Rufaidatul Ansariya likita ce daga cikin likitan musulmai tana da haima duk wanda ya taba kallon ne yake suna Etrugun da Usman kun san a farkon gari ana samu gaban gari ana samu a kafa wani haima wanda kamar kemis ne nan ake kai majinyata ko to haka Madinar Annabi take a farkon gari ana kafa haima yanda ana kawo mai jinya mara lafiya kafin ya nisa an shigar da shi to shi yana wannan haima ta Sayyida Rufaida al-Ansariya yana karban magani kuma sun ce su shi suke so ya yi musu watakan hukunci Annabi ya ce a je a kirawo shi abinda ita shi kuma hikimar Allah da ya sanya hakan ta kasance lokacin da ya ji wannan raunin a hannunsa raunin ya kasance wani rauni na mai ban mamaki wata rana sai raunin ya warke wata rana sai raunin ya dawo sai ya roki Allah ya ubangiji idan har wannan raunin shine sanadiyar komawa ta Allah kar ka dauki raina sai ka faranta min rai naga farin ciki bala'in da zai sauka akan Yahudawan Banu Qurayza saboda yaudaran mu da suka yi sai kuma Allah ya matsa zai ce wai shi ne zai musu hukunci annabi ya ce a je a kirawo shi aka je aka dauko shi ba lafiya da kyar aka daura shi akan jaki ya ce da ya zo wucewa ta gaban sa cewa ma take yi ya Sa'adu kada ka manta fa ka kyautatawa wanda kuka yarda ne da su ka kyautatawa mutanen naka ya zo har sai da ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yana zuwa da wajen annabi ya ce komo ila sayyidikum ku tashi domin girmama shugabanku domin shine shugaban al-ansar yana cikin shugabannin al-ansar akwai karatu akan wannan shi ma amma wannan yana daga cikin abin da yake ya janyo musufaye idan shehidanmu sun zo nake tashi tsaye da wancan abin da Abbasu aqumu wal qiyamu ilayka fardu wa tarakul fardu anni an naytiqimu ayin kilu mallahu aqallu rajihu wa ma'rifatin yaraka wa la yaqumu an idan in annabi yazo sai akwa ina abasu a kabu idan annabi yazo sai ya tashi domin jiwa manzo Allah sai annabi ya ce a ringa zaunawa sai ya ce wallahi manzo Allah sai na tashi in gata ka zo ya zan in ganka kana so wa in zauna a zaune a ba zai yi ba duk wani mai hankali mai kyau ba zai ya ganka ba ya zauna wanda malamai da yawa irin su Shehu Ahmad Sikajul Ayyashi Al-Khazraji yana cewa duk mutumin da ya race wannan wuta ba ka ci shi ba wannan bai tuka na'am annabi yace tashin domin jimama Sa'd bin Mu'adh ya tashi da suka tattashi da yazo wata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ga abinda mutane suka ce kai zaka musu hukunci sai yace ya ku jama'a idan ne muku hukunci za ku yi da hukunci na suka ce eh ya juyo ya kalli musulmai yace kuma idan ne muku idan ne hukunci za ku yi da na hukuncin suka ce eh sai ya dubi da kansa bangaren annabi amma bai kalli bai hada ido da annabi ba dan girmama ga manzo Allah yace to ɗan bangaren nan fa su ma sai da hukunci na manzo Allah yace eh ni zan yi da naka hukunci sallallahu alaihi wasallam saboda haka sai yace idan haka ne na hukunta akan cewa dukkan mazajen cikin ku a kashe su baki daya sannan dukkan zuri'ar ku sun zamanto ribatattun yaki da dukiyoyin ku sun zamanto ganima ta yaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace laqad hakamta fiyin bi hukmillahi wa rasulihi wallahi kai hukuncin Allah da manzo Allah dama shine hukuncin da Allah zai musu Allah ya karsa kai saboda haka annabi yace a tattara yara da zuri'ar su mata a sanya su a gidan yar harisu yar daga yar bani najjar kenan su kuma ribatattun a sanya su a gidan Usama bin Zaid dan hijji Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sannan yasa aka haƙa rami da zurfi a gefen kasuwar Madina yasa a kirawo wannan mazajen aka fille kawunan su baki daya duk wanda aka cire kansa sai aka zuba shi a wannan rami aka binne baki daya a cikin su akwai makiya Allah su huwai dan Adam da Kabu dan Asad din nan Ibn Ishaq ya ce adadin su sun kai wajen mutum 600 wani kaulin mutum 700 mafiya yawa dai an ce sun kai kusan mutum 800 zuwa mutum 900 haka dai aka hallakar da waɗannan wanda suka yi ha'inci suka karya alƙawari da ke tsakanin su da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka yadda su hada kai da makiya su yaki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sayyid Muhammad Rida Khan ya faɗa a cikin littafin sa na tarihin manzon Allah Muhammad Rasulullah yace masu toshewar basira waɗanda suke da ƙaramin imani a cikin musulmai da kuma makiya musulunci wato kan turawan yamma suna zuciyar suna rarrawa duk lokacin da aka ci annabi ya yi wani abu sai su ga cewa kamar an yi overdue a cikin wani abu wallahi duk wanda ya haka a cikin kunan ma ya tuntubi imani sa suna ganin cewa a ta yaya za a yi a yi musu wannan ɗanyen hukuncin amma kuma sun manta cewa mutanen nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo garin su aka zo aka rubuta wasiƙa wanda ake kanta da wasiƙatul Madina aka rajejeniya ba zan yaƙe ku ba ba za ku yaƙe ni ba kuma idan za a yaƙe ku zan tsaya sai da ni da jama'ata bakin rai bakin fama haka kuma sannan Madinar manzon Allah ta zanto headquarter ta musulunci kuma ta zama ba ta zama headquarter ta musulunci tare da haka annabi ya ce na yadda ku zauna ku yi bautar ku da kuke yi na yadda ku zauna ku yi rayuwar ku na yadda ku yi kasuwanci duk wani abu na jin daɗi na yadda duk ku yi haka amma tare da haka suka dawo ba fa Qurayshawa bane suka zo a su ne ma suka ta suka ji wannan Qurayshawa ku zo mu yaki manzo Allah ya ko kuke zo duk abin nan da annabi ya muku ba sai yau ko ana gane ka fahimta
ana gane
duk abin da aka muku na yadda ka zauna a gidana ka ci abinci na ka tufatu da tufafi na kuma ko da ku addini na da naka daban-daban ne amma duk da aka ce kuma za ka kashe ni wannan wani irin butulci ne Allah ya raba mu da butulci
amin
saboda haka duk lokacin da mutum ya fita daga insaniya ya fita daga hali na ɗan adam ya koma hali na dabbobi kuma dabbobin ma na jeji idan ya shigo cikin mutane abinda ya kamata a kashe wannan dabbar domin in ba kashe sai zai faru za ta kashe mutane saboda haka manzo Allah hukuncin sa nan wajen ba komai bane ba ya hukunta ne a kashe wannan ƙirratin ne da khanazir nan da abu da tsaku ne kawai mun yi hukunci da ku na ba ku ina nuna muku tsagwarar humanity ko kuma kuna nuna min tsagwarar dabbanci dan haka dabbobi ne ku a kashe ku ba ku da amfani ana gane wannan karatun kuwa sai da haka hukuncin da Sa'ad bin Mu'az yayi musu hukunci ne wanda yake na kan daidai yana ganin cewa yauda wannan da suka karya alƙawari ana shi a cikin sa yauda wannan da suka karya alƙawari dama da suke zaune tare da mu ba su mu suke ba neman wata fursa take yi yadda za a yi ta halaka mu da fursar ta zo kuma Allah ya ba mu nasara ba ta halaka mu ba suka gudu suka shiga cikin gidajen su suka sa ganuwa suka kulle kansu dan haka ko da yaushe menene a zuciyar su zamu zo musu ko zamu zo mu rama abin da suke mana kana ganin za su zo nan me za su yi saboda haka za su san yadda za su yi su dawo su kashe mu tare duk wannan abin da aka je a tunaninsa sai da ya zo daidai sai da su dan takin lokacin nan da suka samu kwana ɗaya tak daga koma manzon Allah sai da suka tara ta kubba guda dubu da 500 da za su yaƙi musulmai da shi suka tara mashi masu kenan ko guda 2000 wanda za su yaƙi manzon Allah da shi suka tara silke guda 200 wanda za su yaƙi manzon Allah da shi suka tara kwalkwali da abinda ake kare mashi da shi guda 500 wanda za su yaƙi manzon Allah da shi to wanda yazo zai yaƙe ka fa to dan Allah dan annabi ya menene me laifin wannan hukuncin
babu
in an kyale gobe zo a kashe mutum da aka kashe su aka jikokin su sun shige mana bala'i ba hayyan su duk bala'in da muke ciki su ne eh duk kai har a kasan nan duk bala'in da ake ciki sannan da sanin su wallahi saboda haka daga cikin ganimomi da musulmai suka samu a wannan yakin duka kayan alati nasu ya zama nasu shine inda Allah tabaraka wataala yake cewa wa awrasakum ko ardahum wa diyarahum wa amwalahum wa ardan lam talabuha muka gada muku gidaddun su da garin su da gidaddun su da dukiyoyin su duk muka ce gashi nan ku dauka da kwanukan su da dabbobin su irin su raƙuman su da tumakan su duka aka kawo gaba manzo Allah manzo Allah ya ce aka saka shi biyar aka saka shi gare dauki dai ko wa alamu annama ghanantum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lir rasuli wa lil qurba wa lil yatama wal masakin wa lil in kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yawmal furqan yawmal taqal jama'an annabi ya dauki dai bisa biyar 1/5 sannan aka raba sauran ganiman ga waɗanda suka tafi daga cikin wanda annabi ganimar ta zo kansa akwai mace da ake kiranta Raihana binti Umar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bujuro mata da ya aure ta tace a ni ba zan aure ka ba amma dan Allah ina so in kasance tsakarkashin dai mulkin ka saboda na fi mulkin ka shine mafi sauki gare ni akan mulkin ko ba wane ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ba komai na yi miki kyakkyawan mu'amala da manzo Allah ya mata ne ta mata musulunta an fahimta daga baya ta dawo ta musulunta babu wanda aka kashe daga cikin matan sai wata mace guda daya wani tun a nan wajen ta dauki abin nan makami ta jefi wani musulmi da shi wanda ake kiran shi da Khallad bin Suwayd nan take kuma ya rasu sai dai ta kashe manzo Allah ya ce ka tauna Allah ya ga wannan ka tauna alayhi fiya annan nafsu bin nafsi ita ma aka kashe ta an fahimta sai kuma Abu Sinan bin Muhsin wanda ko Muhsin wanda shi kuma ya rasu ne ba tare da yaki ba saboda dadewar da aka kwana 20 an yi wa musulmai kawanya shine yasa aka ya rasu aka binne shi a nan makabartar Banu Qurayza wanda har yanzu makabartar tana nan a nan ake binne watakan ainihin musulmai sai kuma Sa'ad bin Mu'az shi ma ya yi wafati wanda ya musu wannan hukuncin daman ya ce Allah karka kashe ni har sai ka faranta min rai ga mutanen Banu Qurayza shi ma ciwon nasa ya taso rashin lafiyarsa ya yi shahada a nan wajen annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka ɗauke shi aka taho da shi aka ɗaura shi akan makara amma kai munafiki bai ba Allah ya kiyaye shi mutum ne mai kiba amma da aka ɗauke shi a makara sai aka ji ɗan shifal ne shi suka ce wannan duk wannan kiban nashi amma gashi mun ɗauke shi kai ka ce ba mu ɗauki komai ba labari ya zo manzo Allah ya ce ka ji su shashashu ai ba ko ka ɗauke shi ba da yana rasuwa Allah ya sa mala'iku su ɗauka ko ba ba ko ka dauke shi ba yace na rantsa da wanda rayuwa ta take hannunsa lokacin da Sa'ad yayi ya wafati mala'ikun Allah ne suke wa junan su albashir ruhin sa'ad zai to mana an fahimta wannan kenan ga wannan ayoyin sai Allah tabaaraka wa ta'ala yace ya ayyuhan nabiyyu kulli azwajika ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ka gaya wa mata yanka in kuntunna turidunal hayatad dunya wa zinataha fa ta'alayna umatti'ukunna wa usarrihkunna sarahan jamila idan har rayuwar duniya kuke so ku mata manzan Allah ku da jin dadin duniya da kawalta to ka gaya musu manzan Allah ku zo zan sake ku in sallame ku sallama mai sauki ba gwan damuwa idan kuma wannan ayar sababin saukarta shine ka sauka ne akan mata manzan Allah sallallahu alaihi wasallam guda tara wanda wa'annan sune sayyida Aisha sayyida Maimuna sayyida Safiya sayyida Sauda sayyida Hafsa sayyida Hindu sayyida Zainabu sayyida Juwairiya da sayyida Rannat wanda na faɗi su ranan ko kowace da kabilarta su guda taran nan sune wannan guda taran sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati ya bari amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya nemi auren mata ya guda 32 daga cikin su akwai wanda bai aura ba daga cikin su akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura bai dukhuli da su ba ya sake su daga cikin su akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura bai dukhuli da su ya sake su daga cikin su akwai wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya aura suka riga shi yin wafati an fahimta wa'inda wa'innan guda tara sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yayi ya wafati ya bari dama kuma sai kuma sayyida Khadijatu al-Kubra wanda ita kadai ce dama a rayuwarta tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sayyida bayan ma wafatin ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya auri 11 da ya auri 11 ya saki guda biyu daga cikin su sauran nawa sauran tara wa'innan taran sune wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya koma ga Allah ya bar su to wa'innan taran sune wanda suka zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suna ta ka san haƙƙin sahabbai da haƙƙin matan manzon Allah da haƙƙin manzon Allah da haƙƙin ayyan girman manzon Allah ba irin kalmomi na kowanne ga magari bane ba kalma ta kowanne irin ladabi ake nemowa ya ai magana da su saboda haka kuma an ba wai laifi bane muna wani fiki ne Allah yake so ya koya mana na yadda da kana'a suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce ya rasulullah ai mun gani a gidan wance da gidan wance ana saka mu ana siya musu da kasar mata ma ana siya musu da ana musu kaza ga irin ci ma ga mu ma fa haka annabi sai shi abin da ya tadamu ya tadamu shi kuma sarkin a ne shi da abin yayi yawa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya fushi fushi ba wanda zai taba su ba fushi wanda zai ba tarbiya da yake saboda haka na rabu da ku ba zan ƙara shigowa ɗakin kowace daga cikin ku ba sai bayan wata ya tashi ya tafi sa ya shiga masallaci nan inda ake taruwa a sha nono da madara da ruwa a masallaci tare da ku yangasa sayyida Mariya ta tafiya ita ce kai take wajen take ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam hidima saboda haka sai da aka kwana 29 sai ga sayyida Aisha nan ta zo ka san ita ce masoyiyar tashi makusanciyar tashi ko wanda ta sakewa da shi ta ce to ai watan ya cika a dawo ko radiyallahu anha ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mata wata ne sai in sai ya cika 29 wata yake cika a wannan yammacin aka ga wata to da aka kwana 29 nan aka ga annabi baya shiga wajen matansa ba sai munafikai suka zaka a munafikan Madina suka samu abun faɗa ba suka ringa ya ma'i'i ai annabi ya saki mata ya san karafin su ya sake su baki da labari ya je wa sayyidina Umar ya firgita ya girgiza ya ta hasa za a dawo mun da ita gida yace na ban ga ta zama ba saboda shi tunanin sa abin da ya janyo aka sake su rigima ne tsakanin Hafsa da Aisha da mun sune suka fi kishi yana zuwa gidan manzo Allah yana miki zuwa shiga ko da yake lokacin ma ba so kan ma da ayar abin nan ba na da kullu bi tanabiya ya shiga yace ina Hafsa shiga nan ban miki kashe bi ba ban hane ki ba tun lokacin da annabi ya aure ki na ga miki tana da abu kawar zama wannan kawar zaman ta fi ki kyau kuma babanta ya fi babanci a wajen manzon Allah saboda haka nace miki baki shi da wannan fa ka san wani shiki zamu koyi a nan wajen mazajin da suke zuwa su je su aure sharifai su zo su auro waɗansu ƴaƴan sibilin iri na kuma ka ce za ka haɗa su daidai ga sayyidina Umar yana gaya wa Hafsa ke ba ɗaya kike ba da Aisha saboda babanki ya fi babanki dan haka mu ba a hankali in ka san ba za ka iya ba mu sharifai da ƴaƴan manyan gida haƙƙinsu ba kar ka aure su zama hadimin su to Allah ya kiyaye sayyidina Ali radiyallahu anhu karamu wajah ya so ya aure gidan Abuja mazala yace ban hana ka ba amma ba na Fatima ta saboda haka sayyidina Umar ya ga mata ban hane ki aka ba yace kun janyo ya aka kike da manzo Allah ya sace ku kuma za ku dawo gida take ya sace mu kuma ali ban san cewa annabi ya sace mu yana dai can ya yi fushi da mu yana can ya yi aurace mana yana abin nan yana can masallaci sai na Umar yace to da ya dawo gida ya zo yace kai bar ni zama ba sai tafi inda annabi yake assalamu alaikum Umar ne yake neman izini ko amene la tar kulubi tangar bi kuma hatta tsani su wa sallimu ala aliya ko kuma kar ku shiga hatta yuzana lakum ayi hukumi wa in kila lakum farjuu huwa me azka lakum in an ce ku koma yace Umar ne yake neman izinin shigowa yaji shiru ba ce komai ba to sai kuma ta ya kuma dawowa assalamu alaikum Umar ne yake izini ya ji shiru ya koma ya kuma dawowa yace assalamu alaikum Umar ne ya ji shiru ya koma yace sai na gudu ana kuma guduwa ne kada fa Allah ya sokan min da kada Allah ya sokar da aya ta kan yana a cikin munafikai ba a tawo manzo ya san in an tawo manzo wallahi Allah sai ya muka yace na koma ina gudu sai ga wani yaro ya ce Umar zo manzo Allah ya ce ka zo yace na tawo guje kaje ne suke san ƴaƴan su ba su san san matsala ba in maza din yanzu ba ko in an ka ko zauna alibi din ugwa ci sai da haka ya shigo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wallahi da na ga manzon Allah a wani hali tabar madda yake kwanciya duk ga shafin ta nan a jikinsa sai na shiga cikin wani imaucewa na ga cewa baya cikin jin daɗi duk ginin na zan faranta mai rai kawai ni yanzu ba mata sa'a nake ba ni dai in ga farin ciki da walwala a fuska masoyina kai ta bai sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ina zuwa wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam nace ya rasulullah ina so ne wai da yanzu saboda ya rike yanzu ne wai in dan taya ka kewa ne eh bai maka kewa ne amma izini yace amma izini ce to ya rasulullahi tambaya nake da shi na iya wai da gaske ne ka saki matayenka a daddar maza zai ce a'a kawai abin da yake mai kyan shi a'a ni ba zarke su ba sai shi to me zai ce saboda yana jin yanzu ko annabi zai ce mai ga abin da ya faru sai ce ya rasulullahi wata kan bari ka san mu mutanen Qurayshawa mutanen Makka muna da ƙarfi a saman matanmu bi ma'ana muna juyi a yadda muka ga dama kuma su yi laushi da muka zo Madina sai muka zo muka tare da matayen Madina su ne masu ƙarfin a saman maza suna juya mazansu yadda suke so abinda matan yanzu ke so sana suna juya mazansu yadda suke so shi ne kawai matayen mu fa suka waye gari suka ranga kwaikwayo ka san ko mata ta wance ta ce min ta ce min kaza sai ringe min abin da ta gada wai ni Umar ta ce ba sai manzo Allah ya warwashe dama abin da yake so kenan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya warwashe ya ji dadi a zuciyarsa yace ya rasulullahi na ƙara yin wata magana yace kware ba dai shi kuma yace ya rasulullahi ka san ko da ta dame ni sai uwa ban sake ta sai annabi yayi da ya shi kenan da mushi abin da Umar radiyallahu anhu yake so ya gaddar yau manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce mishi kunna haƙulai haka za shi gulunna manzala ta haka suke su masu haka halin su yake shikenan an gama nan da nan sai Allah tabaraka taala ya saukar da aya ya ayyuhan nabi kulli azwajika ya manzan Allah wai a wannan ko da kina karanta mana akatin girman manzan Allah dai ma ya ayyuhan nabi Allah ya raka wata kan kai la hawla wala quwwata illa ba mu da lokaci ya ayyuhan nabi ya kai wannan annabi mai girman daraja mai girman daukaka ga yawo matanka ban san su gajiyar mun da kai a ta daura maka masuliya ban so idan duniya suke so da dadin ta to su zo ka salame su in kuta tunda wa rasulullahi wannan akan in kuta tunda hata duniya zan ta fata Allah kuma ci kunna wa usarri kunna sara'an jamila in kyauta ta muku sake ku saki ni sauki da aya ta so kuwa haka mazala sallallahu alaihi wasallam da ban wata ya ci ko sai ya fito nan wajen malamai suka ce saboda girmamawa da Allah yake manzon Allah bi bari aya in Allah yana sanin bi bari aya ta sauka ba saboda ai annabi yayi alƙawari ya ce sai nayi wata daya shi sai Allah ya ce to aya ma ba ta sauka ba sai an yi wata daya an jika maka burinka yana zuwa ba inda ya tsaya sai wajen sayyida Aisha yace ina son miki wata magana amma wannan magana da nake so ki ba na so ki ba na amsa ki tafi ki je ki shawara da iyayenki babanki da babanki duk abin da suka ce sai ki zo ta ce to me ne ta yi wata guda ba ta ga manzon ta ba masoyin ta sallallahu alaihi wasallam wanda ba ta gajiya da ganin sa yace Allah ya canza ya muku na ba ka ya ba ku zaki dan kuna so rayuwar duniya da dadin ta zan sake ku wa in kuntum turidna Allah wa rasulahu wa dar al-akhirah fa inna Allah adda lil muhsanati kullu ajrin ajra in kuma kuna san Allah ne kuna san manzan Allah kuna san ranar lahira to fa inna Allah adda lil muhsanati Allah ya tana dawa wanda suke kyakkyawan hali a cikin ku la da babba da haka kike tace a wannan ne ake nufi sanadi na tambayi iyayena to wani ne zai nemi wani abu a sama da kai ai zama tsaron manzo da kai na zaba to amma kishi na tabarka ganin da ya muna annabi ya tashi zai tabbata ce amma dan Allah ina da wani abu zan gara idan ka je sauran dakunan matan in sun tambaye ka me amsa ta kaka ga musu su zai ka samu wata tawado ne ansar manzo Allah nabiyur rahmati yace wallahi dole su tambaye su na ga wata kai Allah ka ba mu albarka wa inna mata abin da dadi
ya ni sha Allah
suna son manzo Allah wato la hawla wala quwwata inda zaka je ka same su bayan wafatin manzo Allah suna baka labarin manzo Allah suke kuka saboda tun daga lokacin da ya koma kewansa da yake zuciyarsu da wannan kiwon suka koma ga Allah kullum in ina zo da salamu alaikum sana ba da labarin Sheikh Ibrahim Yes ka ji wani lokaci ta shuru ta girgiza kai wallahi su nake tunawa saboda rayuwa babba daɗi a tattare su ta kare kawai Allah ya ajiye su ne dan mu akwai cikin da ba wanda ya sani sai su ilimin da tsakanin manzon Allah da mata yayin cikin gida ko ya ci da mun ku karbi rabin ilimin ku a wajen sayyida Aisha radiyallahu anha to abinda Allah ya ji su amma in ba haka ba ina wani dadin yake mutumin da ya wayi gari baya gama bai gama zan Allah ba mace common mace wanda ya aure matar sa idan ya rasu har ya mutu har ta mutu ba za ta taba jin cewa mijinta ba to ina kuma ganin mijin mazaji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka suka ce ai manzo Allah zama muna nan tare da kai Allah ya fara mu albarkacin su saboda haka duk da haka san da Allah yake manzon Allah bai bari haka ba yace ya nisa annabi manya ni kullu bi fahishatan ya kuma ta manzo Allah duk wanda ta zo a cikin ku da wata alfasha يضاعف لها العذاب مبينه بيننيا يضاعف لها العذاب لإفعين سألن كامت عذابا ردني بيو سبودا لا دند أكباوكو ردني بيني كنا تارد منزان الله سبيل داك إذا هو أبو بجي ديبا ردني بيني أبن الله فهمت أحنا شيني إذا فكي نقب قباني سالين باهم الله كيف باكو أنا أبو دعيكي أي من مذاكيش Allah kara sura mutum rahama
amin
ji take ta shekara jira kenan ko da wafat kullum magana take mai tun ba mu ma kunci me take tawo mana yara har muka girma sai ta ce ba abinda komai ake yayi ba shi za ku akwai abinda ko ana yayin sa ko jikokin shi ne kar ku yayin sa ko taka kafar wando wando ku taka shi kar ku yi shi ko da ba laifi ku kar ku yi shi ku dinin shewu ne bai kamata ku yi irin wannan abin ba to anan cikin da ta fahimta a wannan ne ya nisa annabi man ya ci kullum fahishatin mubayyinatin yuda aflaha al'azabu da'ifain za a linka mata azaba ne ridin yi biyu dan tsene an fahimta kuma wa kana zalika ala llahi yasira wannan abu ne mai sauki ne a wajen Allah ya muku haka amma waman ya tsine kullum lillahi wa rasuli wa ta'amala salihan nujia ajrahum marakin ba za mu tsaya da tafsirin anan ba saboda ladabi ga mata manzon Allah Allah ya ce duk mutumin da duk wanda ta dogo mu akan da'a a cikin ku da'a ga Allah da manzon Allah da kikkiawan aiki dunya azraha marratayn haka shi ma ladan ta zamu lullun kama da linki biyu wa atadna laha rizqan kariman kuma mun tana da mata arziki mai girma kuma hakan suka yi aka tana da mata kuma arziki mai girma babu wanda ta saba wa manzon Allah babu wanda tai abinda ba dide ba dukkanin su iyayen mu ne baki daya maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah yana mai yarda da su yana mai son su har annabi yana fata wata rana yana kwanci ba lafiya sai da Aisha radhiyallahu anha ta zace mishi ina kwana maza Allah ya kalle ta yace ba mutuwa nake jin tsoro ba wane ne zai kula min da ku duk wanda zai kula min da ku wannan mutum ne dan kirki ko wane ne dan kirki ne ko wane ne shi sa wata rana sayyidina Abdurrahman bin Auf tun san da annabi ya koma ya dauki gabara ya ce ba ana bukatar taimakon ba kimani da dukiya ta zan dauki responsibility gidan manzo Allah kafin yayi arziki na gaske sai da ya kai matsayin da yana kuka ko korabo na Allah yake bani saboda yawan arziki na wasu wata rana da ya kawo su wani babbar hadiyya sai da Aisha ta ce Allahu akbar annabi yayi gaskiya ce babu wanda zai kula da mu sai an kirki kai ko Abdurrahman ka ci ka an kirki wannan ya tuna min sai lokaci ta ga mana ta ce wata rana ta ji wajen shi ba shi da lafiya da safi yayi rashin lafiya da dare rashin lafiya da dare har safiya tai ta ce na je neman ina kwana nace ya jikin naka ta yace to alhamdulillah gwanda rayuwa akan dai ake an mutu tace a bai mutu kake jin tsoro yace dai kwata kwata ban tsoron mutuwa amma ina jin tsoron wazai kula mana ku inda muka daidai Allah ya bamu ladan inda muka kuskure Allah ya yafi mana Allah ya bamu lafiya da zama lafiya kyan daga dukkan sharuka Allah ya kara su da lafiya da zama lafiya ya biya mana da rayuwar ta biya mata bukatun ta ya sanya ya idanuwan ta a cikin mu ya biya mana bukatun mu ya duk wanda yake neman addu'a wajen mu Allah ya biya mana bukatun sa fatiha ma salatul fatiha bismillahir rahmanir rahim
Amin.
Amin.